Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 22 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1433 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 a shekara ta 2011 ta miladiyya. Kuma ci gaba da karatunmu na littafin Ar-Rihiq Al-Makhtum asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke fata Allah madauki ya sa mana albarka a cikin karatun kuma ya bamu ikon amfani da abin da muke karantawa. A yau za mu tashi a marhala ta uku daga cikin abin da malamin ya ambata, yace al-marhalatu thalitha. Dama ya kasa mana da'awar ko kuma har asirin marhala marhala mataki mataki. To yau abin da za mu shiga sabo bayan ya tsaya ya kawo mana darussan da ya sa musulmi suka samu sabati, wato suka dage suka tsaya akan wannan addini duk da irin cizgunawa da suka samu daga gurin kafirai a Makka. Yau abin da zai tashi sabo shine da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen Makka, wato fitar da ya fara yi daga Makka yake don ya kira mutane zuwa ga wannan addini din, wato waje daga garin Makka. Shine ya sa masuna yace al-marhalatu thalitha da'watu al-islam kharij Makka ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi at-ta'if. Mun san abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mashhurin nan da'iman malamai karantarwa da wa'azuzi suna gaya mana me ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita zuwa Ta'if. To shine abin da zamu ji yau. Fi Shawwal sanata 'ashrin min an-nubuwati, a watan Shawwal a cikin shekara ta 10 ta annabci. In an ce shekara 10 ta annabci, ma'ana bayan turo manzo a shekara ta 10 da turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai da shi annabi. Yawwa, kunga ashe ba a farko-farkon da'awar ba ne, dama an faɗa mana abubuwan da suka faru a shekara ta farko da ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta tara. Yanzu kuma abin da ya faru a shekara ta 10 shi ne da yake mutumin a binciken da ya yi shi mai wannan littafin yakan koma in ya samu tarihi na hijira ya ƙoƙari ya mai da shi, ko kuma lokacin da yake dama ba a yi hijira ba. Mun san amfani da shekarun hijira din nan ya faru ne bayan hijira, bayan an koma Madina. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ba da shawara aka dauki wannan tarihi na hijira. Amma da tun kafin annabci da bayan annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da har rasuwarsa akan yi amfani ne wajen tarihi da waqa'i, wato a duba abubuwa da suka auku. Kamar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce shekarar giwaye, saboda shi ne abu mafi shahara da ya faru a shekarar. To wannan kuma tunda aka mai da shi annabci, aka mai da shi kai annabi, sai zama ana tarihin daga wannan lokaci, sai a rika cewa shekara ta farko bayan annabci, ta biyu bayan annabci. To sai kuma bayan an koma Madina sai aka ce to a rika farowa man daga hijira, sai aka duba ran da aka hijira daga Makka zuwa Madina, sai ta zama ita ce tarihin da ake amfani da shi. Shi kansa wannan a cikin sa akwai wasu darussa, amma za mu bari insha Allah lokacin da muka zo magana akan hijira za mu ji. Wani zai ce me yasa ba a sa tarihin musulmi ya zama daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ko daga sashi annabi, me yasa ya zama daga hijira? Insha Allah za mu ji duka abinda malamai suka ambata. In ko na manta da Allah kwatina mun, Allah ya sa mun zo lokacin magana akan hijira. To malamin yake cewa yakan koma kuma sai ya duba, bayan ya duba tarihin da ake amfani da shi a lokacin, to yakan kokari a zamanin yanzu ya daidaita shi da tarihin miladiya ya ga menene. To shine sai yake cewa fi awakhir mayo, a ƙarshen watan Mai, au awail yuniyo, ko kuma a farkon watan Jun sanata 619, wato a shekara ta 619 shine wannan abin ya faru shekarar miladiya. Yace to kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Ta'if, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Ta'if, wa hiya ita kuma garin nan na Ta'if, tab'udu an makkata, tana ni tsakaninta da Makka nahu ko nahwa 60 milan, ya kai kimanin mil 60, to mil 60 ilin lissafin mil da muka sani. Saraha mashiyan ala qadamaihi, ya yi tafiya ne da kafarsa, wato daga Makka zuwa Ta'if din da kafa ya tafi. Ji'atan wa zuhuban, ko ji'atan wa zuhuban, duk ana karantawa, ka karanta wannan ma'ana zuwa da dawowa shine ake nufi ji'atan wa zuhuban, ko a ce zuhuban ko a ce zuhuban, duk malamai suna faɗi a larabci. Kamar ka ce to and fro, shine ma'anar wannan ji'atan wa zuhuban ala rafsi wa ma'ahu maulahu zaid ibn harithata kuma tare da shi akwai intaccen bawan sa zaid dan haritha su biyu suka tafi wa kana kullama marra ala qabilatin fi at-tariq kuma abinda ya saba shine duk lokacin a hanyar lokacin tafiyar nan tasa in har ya bi wata kabila ma'ana ya bi wata kan wata kabila wani gari ko wani kauye da wata kabila take zaune a wurin da'ahum ila al-islam sai kira su zuwa ga musulunci sai ku zo ku yi da'a ga Allah ku bauta wa Allah ku yi imani da shi shine ya halice ku kuma ku zo ku taimaka wa addinin Allah falam tujib ilayhi wahidatun minha babu wata kabila guda daya da ta amsa masa ta bi shi duk wannan tafiyar da yi falam mantaha ila al-ta'if lokacin da yazo ta'if amada thalathata ikhwatin min ru'asa ithaqif yayi nufin wato ya tinkari wasu mutum uku daga cikin manyan manyan abin nan kabilan Saqif kabilan Saqif kabila ce da daddiya tun jahiliya kuma garin su sune Ta'if kuma har zuwa yau din nan mafi yawan mutumin da zaka ji an ce masa as-Saqafi mutanen Ta'if ne har zuwa yau suna nan kuma da wannan nasaba zuwa ga kabilar su as-Saqafi yace da yaje wurin su wa hum abdu yalil ومسعود وحبيب بسوؤكن ابناء عمرو بن عمير الثقفي يا ايم متين دين عمرو بن عمير الثقفي دين سنه عبد يالين دين كما مسعود دين كما حبيب فجلس اليهم يزلنا غبنس ودعاهم الى الله الى الله تعالى يكلاس زوا ب الله والى نصره الاسلام سوى زوا سوتمكي الدين المسلمي فقال احدهم داي daga cikin su sai bude baki sai yake cewa هو يمرط ثياب الكعبة أي يمزقها إن كان الله أرسلك معنى يجب من ذلك الله صلى الله عليه وسلم زن كتا كتا يياجا واتو تاكين كأبن ليقات تاكين كأبا إندي هل ألا يأكوك معنى إندي كي إنم ألا يأكوك توزن جي كتا كتا إنكم تطاقا ليقات كأبا وقال الآخر لأنكم يقول أبا كنسو يكي شيوا أما وجد الله أحدا غيرك كي ألا يسمون بني يتولوك haka sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala al-thalith shi kuma na ukun sai yace wallahi la ukallimuka abadan ni ko ai bazan ma magana ba ba ruwana da kai ko kula kama bazan ba in kunta rasulan to in dai kai manzo din ne la anta a'zamu khataran min an arud alayka al-kalam to hadarin a ce in mayar maka amsa yana da girma kwarai ma'ana yayi girma sosai a ce ma hanna kula kana mayar maka magana in dai daga cikin kai manzo din ne ma'ana babban abu ne a ce nayi mayar maka magana wala in kunta takzibu ala Allah in ku Allah kake wa alƙarya ma'ana in ƙarya kake kai ba manzo bane ma yan bazi an ukallimaka to bai ma kamata in ma magana ba shi wannan na uku kenan mun ji magana kowa daga cikin su فقام عنهم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يميكي يلا بدسو وقال لهم حرم يكي سوى ان فعلتم ما فعلتم تند دكم ايكتا ابن دكوك ايكتا معنى تند دوان شيني متاكين دكوك اوكا بلاكو كتب مغانا تابا فاكتموا اني تقولوا باكينكو كركو بعد الله كركو جاو قوة اكام ابن دي فالوت اكام معنى وانا كلمه من كركو جاو قوة ما تيوكم بأيسو يكام هنيا يتفي وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف عشرة أيام يذن أقبلين طائف كان قوما وأن أبو ديرا سوسيما سأجحن كلي أشكين أبين لي فارغة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم أو أنه قلي كان قوما يذن أتكنسو أقوانا قوما من ليكي لا يدأ أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه بايا بلن ونبب بدك في من ينقلي kasan shi gari in kana so ka mutum duk da yake son ya fi gari yakan tunkari manyan gari da abin da yake tafi da shi in suka karba saboda galibi mafi yawa su talakawa ko kuma waɗanda yake masu bi dama mabiya ne abinda manyan su suka bi sau da yawa shi sukan bi da yawan mutane haka suke to sai fara zuwa yake bai bar wani mutum daga cikin manyan gari ba sai face ya bi shi faqalu duk wanda ya je gun su abinda suke ce masa ukhruj min biladina fita daga garin mu fita ka bar mana gari ba za mu karɓi maganar taka ba ku ba fa mutum dama daga shi sai zai bi suka fita ba wai gangan koye na jama'a suka tafi ba dama san kowa a tsorace yake a dangana shi ma da shi a koye da suke abubuwan su haka shi ta dau da shi da zai suka fita wa azraw bihi sufaha'ahum, suka zuga shi ma'anar azraw kamar wato azabar da samari a tunzura su su gefe wani abu shine izra'i yau wa azraw bihi sufaha'ahum, suka tunzura samarin su su gefe masa abin da suka ga dama. Falamma arada al-khuruj, yayin da yayi niyyar fitowa daga garin Taif din, duba fa yayi kwana 10 a cikin garin babu wanda yace la ilaha illallah ta'ala da shi. Tabi'ahu sufaha'uhum, wawayen gari suka bi shi. Wa abiduhum, da bayin su. Yasubbunahu, suna zagin sa. Wa yusihuna bihi, suna masa ihu da kururuwa, mana ne masa atilis. Hatta ijtama'a alayhi an-nas, har sai da mutane ma suka taru suka zagaye shi suka kewaye shi. Fa waqafu lahu simatayn, suka tsaya sahu guda biyu suka zagaye shi sahu biyu, wannan daga nan gefen wannan daga nan gefen. Simatayn shine fasara mana yace ai saffai. Wa ja'alu yarmunahu bil hijarati, suka fara jifan sa da dutse. Haka mutumin da aka sa sahu biyu aka sa shi a tsakiya, kuma aka ce mutane kowa ya dau dutse, sai baka san abin da za a yi masa ba. Suka fara jifansa, yarmunahu bil hijara, haka ne ku, wa bi kalimatin min as-safahi, da kuma kalmomi na wauta iri iri, duk abin da yazo bakin su na wauta su gaya masa, don yana cikin abin da wasu malaman hatta Ibn Ishaq da ya ruwaito wannan maganganun, wasu kalmomin haka da ya kawo su bai nakalto ainihin kalmomin da aka faɗa ba, don saboda ba daidai bane a rike wasu kalmomi marasa kyau da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu saboda munin su. ورجموا عراقيبه, suka rika jifan igiyar digadigin sa, wato wannan jijiyar nan babba ta bayan digadigi, yawa ita ce ita ake cewa urqub, jam'in sa shine araqib, yawa suka rika jifan sa, hatta tadda na'lahu bid-dima'i, har sai da kafarsa ta cika da jini saboda wannan jifa da ake masa ta kafa da ta sama. Wa kana Zaid ibn Harithata, Zaid ibn Haritha a lokacin nan yaqihi bi nafsihi, yana kare shi da kansa, in an je hotunan ya dawo ta gaban sa ta bayan sa ta gefe ko ina, yana yayawo yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hatta asabahu shijajun fi ra'sihi, har sai da aka yi masa rotse shi kansa. In aka ce shajja a larabci, ana nufin dukkan da aka yi mutum ko aka ko a fuska ko kuma abin a goshin sa, mana ko a kansa ko kuma a kowane wuri na fuskar sa ko kuma a daidai goshi, shi ake ce ma rotse a Hausance ko, yawa to shi ake ce ma shijaj a larabci, jam'i ne na shajja. Yau suka yi masa suka same shi a kansa suka fasa masa kai. Walam yazal bihi sufaha'u kadhalika hatta alja'uhu ila ha'itin li utbata wa shaybata ibni rabi'a, har wato basu kyale shi bane suna bin sa da jifa sallallahu alaihi wasallama, yana tafiya har sai da suka tilasta shi ya shiga wani kango, shine ha'id, wani wato wani wata katanga da aka zagaye ko kango da aka zagaye, kangon kuma mallakar Utba da Shayba ya'en Rabi'a, ɗaya daga cikin manyan mushrikai. Ala thalathati amyal, wato wanda mil uku min Taif, daga wato Taif, ku duba ku ga tsakanin Makka da Taif mil 60, ya zo kwana 10 a cikinsu, aka koro shi suka biyo shi har mil uku, ana jifa ana zagi har mil uku, sai da ya shiga wani kango na waɗannan mutane da aka ambata. Falam maltaja'a ilaihi, yayin da ya fake zuwa ga wannan kangon, raja'u anhu, sai suka komo kuma suka koma garin su suka kyale shi. Wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hublatin min utb, ya samu wata bishiya ta inab, wato dan karamar bishiya shine hubla ta inabi. Fajalasa tahta dhilliha, sai zauna karkashin inwata, ila jidarin, wato jingina jikin kuma wani bango, yawa. Falamma jalasa ilaihi, yayin da ya zauna gaban bangon nan ko karkashin wannan bishiya, watma anna, ya samu nutsuwa karkashin wannan bishiya ta inabi, da'a biddu'a ilmashhur, sai wannan addu'a mashhuriya, akwai wata addu'a da zamu ji wasu malamai in suna hudu ba sukan faɗe ta, musamman in an shiga cikin tsanani musulmi an kuntata musu, sukan wannan addu'a, saboda wata addu'a ce da take nuna tsananin tauhidi ga wanda yayi ta din, na wanda yayi ta din. Zamu ji nassin ta gata malamin ya ambata, duk da akwai magana akan isnadin ita wannan riwaya ta Ibn Ishaq, amma akwai wani asali nata ko wani gefe nata da Bukhari ya ruwaito na kissar, zamu ji shi a ƙarshe duka malamin ya kawo mana amma nan dai abin da muke karantawa riwayan ibnu ishaq sai da ya kawo a cikin littafin sa na sira kuma da ke cikin ibnu hisham ko riwayan ibnu hisham sai yake cewa fada abi du'a al-mashhur alladhi yadullu ala imtina'i qalbihi ka'abatan wa huznan yayi addu'an nan da aka sani mashhuriya wadda take nuna wato zuciyarsa ta cika da bacin rai da bakin ciki ka'aba shine mutum ya murtuke da damuwa huznan kuma dai kamar yadda muka sani bacin rai da bakin ciki mimma laqiya min ash-shiddah saboda abinda ya hadu da shi na tsanani sallallahu alaihi wasallam wa asafan ala annahu da kuma yadda yake damuwa da bakin ciki akan cewa annahu lam yu'min bihi ahad sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga meshi menene ba ciwon da yaji ba yake magana ba jifan da aka yi masa ba kaskanci da wulakanci da zagi ba wannan wannan abubuwa sun shafi shakhsiyyarsa ne wannan zamu samu darasi a ciki duk mutumin da yake da'awa yake kiran mutane zuwa ga addini to ya zama babban abin da ke gaban sa addini ba shakhsiyyarsa ba in an taba shakhsiyyarsa ko an zage shi ko an ci masa mutunci kada ya kokari ya damu kada ya damu da wannan domin wanda ya fi shi ga irin abin da aka yi masa ya hakuri ya manta in dai abin da aka taba shi rayuwarsa ne shi kansa ya hakuri da shi amma abin da zai tayar masa hankali babba addini bai ci gaba ba Allah ba mu wannan ikhlasi din qala su ga addu'a sai yake cewa Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati ƙarfina ma'ana ƙarfina ya zama mai rauni ba ni da ƙarfi wa qillata hilati da ƙarancin dabarata dabaruna duk sun ƙare wa hawani ala an-nas da kuma raunina akan mutane ma'ana mutane sun raunanar da ni suna wulakantar da ni suna kaskantar da ni shine ma'anan wannan ya arhamar rahimin ya kai wanda yafi kowa wato rahama ma'ana wanda yafi kowa rahama da jin kai ya Allah anta rabbul mustad'afin kai ne ubangijin maraunana waɗanda aka raunana su wa anta rabbi kuma kai ne ubangijina sai ce ila man takiluni zuwa gawa zaka mai da ni ma'ana ka fawwala lamarina wa zaka mai da ni in dogara da shi in ba kai ba shine ma'ana ila man takiluni yace ila ba'idin yatajahhamuni zaka mai da ni ne ka kyale ni da wani manesanci wanda yake yatajahhamuni yatajahham shine wanda yake mun kausasa mini ma'ana yake tsananta mini kausasawa wa ma'ana yalqani bil ghilbati wanda yake fuskanta ta da tsanani da kuma wajihin kare da fuska mummuna mutumin da yake in an ce ba'id yana nufin mutumin da ba dangi na ba na jini ma'ana yana nufin mutanen ta'if ka banni da su waɗanda yake mutane ne nesa da ni wajen ƙabila ba ƙabilan mu ɗaya da su ba sannan kuma ya zama cewa su suna fuskanta ta da tsanani wato da kuma tsanantawa da kausasawa da kuma mummuna fuska sai ce zuwa ga waɗannan za ka banni a ce daga ni sai su ya Allah am ila aduwin mallaktahu amri ko kuma zuwa ga wani abokin gaba wanda ka dora shi a kaina shine ma'ana mallaktahu amri shine mai linjayi a kaina in lam yakun bika alayya ghadabun in dai ba fushi kai da ni ba ya Allah sai ce fala ubali to ba komai ban damu ba duk wannan abun a ci gaba dai in dai ban samu fushinka ba sai kuma yake walakin afiyatuka hiya awsa'i amma kuma dai duk da haka ya Allah lafiyarka ma'ana ka tsare ni daga wannan tashin hankali da damuwa da jifa da zagi da ake yi to wannan rahamar taka ma'ana wannan afiya shine ake nufi afiya tsare wannan ya kawo da ni daga wannan awsa'i tafi mini yalwa ma'ana ina fatan ka raba ni da hatta wannan damuwar da jifan da zagin duk in fita daga ciki ma'ana kun ga abin da yake babban abin da ya dame shi shine ya Allah wannan jifa da zagi da cin mutunci da musgunawa in dai ba fushinka ne yake hada kuma da su ba to ba komai a ci gaba ma'ana kun ga ya fi damuwa da a ce Allah ya fushi da shi fiye da a ce ya wato waɗannan abubuwan na duniya sun dame shi amma kuma su din ma yana fata Allah ya dauke masa shi abin da yake nufi yawa to sai kuma yace a'udhu bi nuri wajhika ya Allah ina neman tsari tsarin nan da nake nema ina neman sa da hasken fuskarka da hasken fuskarka nake roƙonka allazi wannan hasken allazi ashraqat lahu adh-dhulumatu wanda duk wani duffai dukkan duffai suka haskaka da shi mana Allah haskenka ne ya haskaka duk wani duhu wa saluha alaihi amru dunya kuma al'amarin duniya wal akhirah da na lahira da wannan hasken fuskar naka ya haskaka wato ya gyaru ina roƙonka ina neman tsarinka an tunzila bi ghadabaka ina neman tsarinka da wannan hasken fuskar naka ya Allah kada ka sauko min wato fushinka ka san mutum ya shiga damuwa zai ci tunani ko wani kuskure yayi a da'awa ko wani abu yayi ko bai kira mutanen daidai bane shi yasa ake masa wannan to wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan addu'a din sai ce auya hilla kuma ina neman tsari bayan kada a ce ina roƙon kada gadda wato fushinka ya hau kaina auya hilla alayya sakhatuka kuma fushinka shi ma da sakhat da ghadab duk abu ɗaya ne ma'ana ko fushinka zai zama ya auka kaina ya Allah ina neman tsarinka kada ka dora kai fushi da ni lakal utba hatta tarda al'utba istirda'i shine wannan ma'ana ina neman yardarka har sai ka yarda shine ma'ana lakal utba asalin al'utba shine ar-ruju' ma'ana laka ar-ruju' minni mimma takrahu ila ma tuhibbu shine ma'ana wannan al'utba fa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tibin ai mun san wannan a cikin al-qur'ani ko in sun nemi dawowa ma to su ba sa cikin wadanda za a dawo da su ma'ana ruju'i shine utba ma'ana nan yana faɗa masa ya aina cewa ya Allah ina nan ina komowa zuwa ga abinda kake so in bar abinda baka so shine ma'anan wannan dai har sai ka yarda da ni yawa ma'ana ina neman yardarka ya Allah har ka yarda da ni wala haula wala quwwata illa bik kuma babu wani ƙarfi babu wata dabara sai gare ka wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan lokaci falamma ra'ahu ibna rabi'a yayin da su ɗayan rabi'a masu wannan kangon suka ji abin da yake faɗa na wannan addu'a ɗin taharrakat lahu rahimahuma sai dangantakar da take tsakaninsu domin dama suna dangantaka ta jini su mutanen makka ne amma suna da wannan gona ko kango a wannan wuri kusa da fa'i da suka ji shi kuma suna wurin suka ji shi yana wannan to sai wato alaƙarsu ta jini sai ta motsa kuma suka ji tausayinsa suka tausaya masa duk da kafirci fa to a lokacin fada'u gulaman sai suka kira wani bawa lahuma nasu nasraniyan wato wani kirista ne mashi a lokacin nan yuqalu lahu addas ana ce masa addas wannan ita ce kissar addas da zaka ji malamai suna faɗan kissar musulmin addas ita ma ba ta da hanya ta riwaya sai wannan ta ibnu ishaq wasu suna ba a fata saboda ibnu ishaq duk da fiqa ne amma kuma mudallis ne don haka in yi rawaito hadisi da an suna cewa a hadisin sa da'ifi ne to maganar dai duk da yake mun san ina jin mun tattauna akan wannan cewa abubuwan da suke da alaka da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihi akwai wasu abubuwan da isnadin su akan karbi mashhuri ko meye a ciki sai idan yana da wata ma'ana mummuna haka akan yi watsi da shi amma in dai abun ba mummuna bane akan karba a ce haka dai yazo a sirar ibnu ishaq domin mafi girman sirra ko mafi ausa sirar da tafi fadi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito ita ce wannan ta ibnu ishaq ba wata irin ta yawa kamar yadda aka karbi sauran abubuwa na sirar sa haka wannan din ma ta zo amma in aka bi ta harkar isnadi a gun ka'idojin malaman hadisi suna cewa isnadin da'ifi ne to wannan kissar gata wannan bawa nasu ana ce masa addas kuma kirista ne wa qala lahu sai suka kira shi su waɗannan ƴaƴan rabi'a suka ce da shi khudh qitfan min hadha al'inab dauki wannan dan wani tsinki amma na abin da aka tsinka dan wani yanki na wannan inabi din da gonar ta su ce kuma akwai inabi a cikin ta wan habbihi ila hadha ar-rajul suka tsinko da bi abin nan shi abin nan inabi suka bashi shi adda suka ce zai kai wancan bawan Allah zai kai wancan mutumi din falamma wada'ahu bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya aje inabin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madda ilaihi qa'ilan madda yadahu ilaihi qa'ilan ya miƙa hannunsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan inabi yace bismillah ya dauko yace bismillah thumma akala sannan sai shi ya dauki wannan inabi yace ku ga mutumin da ya tafi yar mil 60 kilometer nawa kenan wajen bai kai 150 wajen dai to kusa da 150 yawa kusa da 150 din wanda yayin wannan tafiya kuma a kafa mashiyan ba rakiban aka ce ba
ba ko jaki bai hau ba sannan kuma ya zo gari ya kwana goma ya kira mutane ba su amsa masa ba ka san duk wanda ba su amsa masa ba la'alla ba ka binciken ilimin wanda take cikinsa haka ne ko sannan kuma aka koro shi ya zo ya shiga wannan wuri dole ya zama cewa akwai yunwa akwai bukatar ya sa wani abu a bakinsa banda rahama ta manzanci tsakaninsa da ubangijinsa da in wani ne da ba zai iya wannan abun ba to a lokacin nan yace falamma wada'ahu yawa qala bismillahi thumma akala yace bismillahi kuma ya fara ci bari suka ce wannan ya nuna mana cewa lalle duk halin da mutum yake ciki kada ya bar bismillah lokacin da zai ci abinci fa qala addas sai shi wannan bakirista addas ba wannan sai ya ce da shi inna hadha al-kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi al-bilad wannan magana da ka faɗa wato da yace bismillah din nan yace magana sai da mutanen wannan garin ba su saba faɗarta ba ban taba jinta a gunsu ba bismillah nan ba haka suke cewa ba baƙon abu ne fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi min ayi al-bilad anta kai daga wannan garin kake qala sai shi ana nasraniyun min ahli ninawa ni nan eh nan nan yace wa ma dinuka in kuma menene addininka ne na tsallake yace min ayyil biladi anta daga wani gari kake kai ko bawan Allah wa ma dinuka kuma meye addininka wani addini kake yi kala sai yace ana nasraniyun min ahli ninawa ni kirista ne daga garin ninawa ninawa za mu ji garin su waye shi kuma fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi min qaryatir rajul salih yunus ibn matta yace daga alqaryar daga garin mutumin nan mutumin kwarai salihin bawan Allah nan yunus dan matta wane ne yunus dan matta ina nufin annabi yunus yawa sai fa qala lahu sai yace da shi wa ma yudrika ma yunus ibn matta sai kuma ya gaya maka ina ka san yunus dan matta sai gaya masa wannan qala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi zaka akhi ai shi wannan yunus ibn matta dan uwana ne kana nabiyyan wa ana nabiyyu shi annabi ne ni ma annabi ne fa akabba addas ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi a lokacin nan wa yadaihi wa rijlaihi yuqabbiluha ya kama ya rungume shi gaba daya yana sumbatar hannunsa da kafarsa gaba daya sallallahu alaihi wasallam fa qala ibn rabi'a ahaduhuma lil akhar sai su ayyan rabi'a da suka turo shi wato iyayen gidan nasa sai dayan yake cewa dayan amma gulamuka shi dai ina ga wancan bawan naka faqad afsadahu alayka to wancan mutumin fa ya bata maka shi wancan mutumin ya bata maka wannan bawan naka falamma jaa addasun qala lahu lokacin da yazo wurin su sai suka ce da shi wai haka kai kuma kai cinka ma haza wannan meye kake yi kuma mun ga kana sumbatar wancan bawan Allah meye faru qala sai ce ya sayyidi ya ubangidana ما في الارض شيء خير من هذا الرجل الدنيا nan baki dai ma'ana a bayan wannan kasa babu wani abu kin ga kuma cewa shay'u ba rajulun ba cewa babu wani abu da yake wannan mutumin alheri a bayan kasa baki dayanta kin ga saboda me kun ga amfanin a ce mutum yana da wani littafi da yake koma zuwa gare shi ko ba haka ba kasancewar shi ba na sare ne a lokacin nan alal aqalla ko yana kan gurbataccen tunani dai to akwai littafi da zai iya komawa ya rifarin kansa ya buda ya karanta ya ce ga kaza ya san annabi yunus annabi ne sun yadda da shi saboda gashi a cikin littafansa tunda ya faɗi wannan shi kuma ya san wannan garin ba garin bani ba garin banu isra'ila bane garin banu isra'ila ne za a san an yi annabi sunansa yunus ibn matta a gari kaza a gari kaza a gari kaza amma duk waɗanda ba karanta suke ba kaman jahilan laraba a jahiliya la littafi la shiriya la komai sai gumaka sai tsohon abin da ya rage dan abin da ya rage kadan na addinin annabi ibrahim shi kawai abin da yake tare da su kenan yawa to a lokacin nan tunda ya ji ya samu ga wani mutum ya san annabinsa dan garin su ai kaga dole ya da cewa babu yadda za a iya san shi in ba ta hanyar littafi ba to kuma wannan littafin babu shi a nan gurin kaga shi kenan ashe shi ma wahayi akai masa kamar yadda akai wa wato yunusa wahayi sai ce ya sayyidi ma fil ardi shay'un khairun min hadha ar-rajul babu abin da yake wannan mutumin alheri babu wani abu kai mai alheri da yake wannan bawan Allah لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبيه يا باني لبارون وانا أبو وانا بابو وانا ديسان شبان دا النبي معنى إن دي متنبع النبي بني تو بذيسان وانا أبونا يا باني لباري قال له سيسوك شيء ويحك يا عداس سيسوك سيكو عداس لا يصرفنك عن دينك كده فيت أوكي كده قد دينك سوك بقى دينك سيدي شبا dace ai da sai da bude shi ba yau tunda dama ba addinin su dai ba shi kristanci yake sai sai to ba komai dama ai tambaye duk gayyar ku ce masu bin annaba ko ba su bada haka ba suke ce kada bai canza maka addini to a lokacin nan yace fa inna dinaka khairun min dinihi wa addininka yafi nasa alheri inji su to wannan shine kitsar da ibn ishaq ya rawaito kamar yadda yake cikin siratu ibn hisham da take hannun wato mutane الله أعلم بصحة ما جرى أما دي ما لمن سيرا سنة كربر إلين وإنن أبو بوئن أما الشاسو ستفي إن دي بأن سامي وإن أبنيكما مرر شوبا ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكام هنيسا ينا كان هنير داو وزوى مكة بعد فروزه من الحائط بأن يفتو دي وإنن كنغو كئيبا محزونا أمرزكي رنسى أباشي كثير القلب با كثير با كثير القلب زوجيسا اكري لو شيني كثير واتو زوجيا تا كري يا سامو واتو لوني ا زوجيسا سبوده ابين دا يحدو دشي بابو وندي ايماني دشي ا wannan tafiya tasa فلما بلغ قرن المنازل ياينده يكاي غا قرن المنازل هكا نيكو يوا قرن المنازل ونوري ني شيني ا ينزو كو تون زمانو كاي منزا الله صلى الله عليه وسلم باين اني هجره an kuma shar'anta aikin haji to nan ne wato miqatin mutanen Taif mutumin da yake Taif zai zo maka yi haji ko umara to a karnin manazil yake daukar ihrami kamar da mutanen Madina suke dauka Abdul Hulaifa yawa to yayin da ya zo karnin manazil ba'atha Allahu ilayhi Jibril ma'ahu Allah madaukaki ya aika mala'ika Jibril tare da shi wa ma'ahu kai malakul jibal tare da mala'ika Jibril akwai wato mala'ikan kula da duwatsu yawa akwai mala'ika wanda yake aikin sa ne shi kuma ya kula da duwatsu baki daya Allahu akbar yasta'miruhu yana neman umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yutabbiqa al-akhshabayn ala ahli makkah wato yana neman izinin sa ya dauko duwatsun nan guda biyu da suka kewaye maka gaba daya ya kife shi akan mutanen maka duk ba a halaka su su mutu abinda Allah ya turo mala'ika Jibril tare da mala'ikan wato duwatsu kenan cewa a nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan abu domin tsananin da mutanen Makka suka yi masa shine tun da shi har ya kai shi Taif ko ba haka bane yawa asalin mala'in da yiddi daga nan ne ma'ana a halaka su gaba baki daya din mutanen area din wa qad rawa al-bukhari tafsil al-qissati to al-imam al-bukhari ya ruwaito daki daki wato bayanin wannan kissa din baki dayan ta banda waccan da muka ambata a baya ta kisar Addas da zuwan da sauransu kun ga dai asali ashe kisar maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Taif dan da'awa ta tabbata gashi ya zo a cikin Sahih Bukhari haka wannan zai karfafa abin da yazo asirin Ibn Hisham duk da dai lafuzan ba iri daya bane yawa to shine yake cewa an Urwata ibn Zubair daga Urwata dan Az-Zubair ibn al-Awwal anna Aisha ta sau da zaka ji ruwayoyin Aisha ko daga Urwa kasancewa Urwar dan yayarta ne yawa dan haka yakan shiga wurinta kuma ya samu hadisi to sai yake cewa anna Aisha radiyallahu anha cewa Aisha radiyallahu anha haddathahu ta bashi labari annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi Uhud wannan daga baya ne kenan bayan an yi hijira bayan an yi yakin Uhudu an nutsu ana Madina sai wata Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ka taba haduwa da wata rana mai tsanani da ta dame ka ka shiga damuwa da tashin hankali irin ranar yakin Uhudu kuwa to shine ta tambaye shi kun san musamman ita bata san wancan abin da ya faru ba tunda tana kun san kankanta rayuwarta ko lokacin ma ko tana yar kankanuwa ko tana jariri akai abin tun da shekara ta goma ne hijira yawa lokacin tana karama da yake yawa to shine ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala sai yake cewa laqitu min qaumiki ma laqitu na haɗu da abin da na haɗu da shi daga mutananki ma'ana kabilarki ma'ana kabilar mu ta Qurayshawa yana fadin haka ne dan ya nuna da shi da ita duka daga kabilar Qurayshawa suke wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba babban abin da na haɗu da shi na mai tsanani shine ranar al-aqaba ranar taron aqaba ran da mutanen Madina suke zuwa lokacin aikin haji din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da'awa yawa irin mujgunawar da mutanen Makka suka yi masa arabtu nafsi yana nufin kai lokacin haduwa da yayi a Taif da wadancan tunda gashi abin da ya kawo mana kenan yace iz arabtu nafsi alabni abdi alay la yayin da naje na kawo kaina nayi tallan kaina nayi tallan da awata na bijiro da manufata ga wadannan mutane waso wato wadan ibnu abdi alay ya'yan abdi alay ibnu abdi kilal wato dan gidan abdi kilal falan yujibni ko kuma wannan zai zama wani ne daban tunda waɗancan su uku da binnan Abdul Yalil da Mas'ud da Habibu ya'yan Amr ibn Umair ne aka fada as-Saqafi wannan kuma wani Abdul Yalil din ne ibnu Abdul Kulal yace falan yujibni ila ma aradtu bi amsa mini abinda na nema ba fantalaqtu wa ana mahzumun ala wajhi na kama hanya na fito wato zuciyata duk a dugunzume fuskata raina ya bace falam astafiq ban dawo daidai hankali na ba sosai illa wa ana biqurbi sa'alibi biqadmi sa'alibi sai da na ganni a wato qadmi sa'alibi wa huwa almusamma biqadmi almanazil shine ake cewa qadmi almanazil din nan dai sa'alib musamma kirkeci ake nufi to illa Allah saboda wuraren ana samun wannan abu a lokacin farafa'tu ra'si sai na daga kaina fa'iza ana bi sahabatin sai ga wani wato gajimare kad aballani ya yi mini inuwa ta sama da fa nazartu sai na duba fa'iza fiha jibril sai na ga cikin gajimaren nan ga mala'ika jibril fa nadani ya kira ni fa qala sai yace inna allaha qad sami'a qawla qaumika lak ubangijinka ya ji lalle Allah ya ji abinda mutanenka suka gaya maka wa ma raddu alayka da amsar da suka baka wa qad ba'atha Allahu ilayka malakal jibal mala'ika Allah madauki ya aika mala'ikan duwatsu li ta'muruhu dan ka bashi umarni bima shi'ta fihim ya aikata abinda kai kaso dangane da waɗannan mutane ma'ana nan yana nufin da gaba daya da mutanen Makkah da mutanen Taif din dan kissa tana nuna daga Taif din ne yake dawo kame da muka ji fanadani malakul jibali sai shi mala'ikan duwatsu din ya kira ni fa sallama alayya yayin sallama assalamu alayka ya rasulullah yayin sallama kuma qala sanne shi ya muhammad zalika yace wannan abu ma'ana sai ya fadi wancan abu ma'ana zalika fama shi'ta wannan abin da mala'ika jibril ya fada haka yake fama shi'ta to abin da kaso shi zan aikata mun mu jana yawa yace in shi'ta an utabbiqa alaihim al-akhjabain in kaso in tattaro in kifa musu duwatsun nan guda biyu na Makka ai la fa'altu yana nufin to zan aikata wannan in kana son haka to zan aikata gaba ɗaya a halaka su wal akhshabani to malami ake fassara mana wannan bukhari ke fassarawa wal akhshabani abinda ake nufi da akhshabani dinnan huma jabala Makka sune duwatsun nan manya guda biyu na Makka mun san Makka asalin garin Makka a wani akwari yake shi yasa har yanzu sunan wadin dama tan zamanin Annabi Ibrahim nan ne wadin da ya sauka shi yasa har yanzu ana ce ma wannan kwarin babban da ya hada babban garin Makka ana ce masa Wadi Khalil yawa Wadi Khalil ana nufin Annabi Ibrahim to akwai manyan duwatsun da suke gefen Makka guda biyu sune da gaba ɗaya suka kaman sun kusa zagaye garin to shine yake neman izinin sa in ka yadda a hade duwatsun nan gaba ɗaya sai a dankare su akan garin gaba ɗaya shikenan kowa ya mutu aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabal wannan duwatsun guda biyu sune jabal Abu Qubais wallazi yuqabiluhu har yanzu yana nan sunan sa kenan jabal Abu Qubais yana da ayi gine-gine wasu gine-gine ma a kansu duka ba su da nisa daga Ka'aba waɗannan duwatsu guda biyu Makkan yanzu wanda take bayan waɗannan duwatsun duk daga baya ta zama Makka amma asali wannan duwatsun guda biyu da Ka'aba take tsakanin su manya-manyan nan sune ake cewa ɗaya Jabal Abi Qubais ɗayan kuma ana ce masa Qu'ayqi'an wannan sune guda biyu za ku yi riƙewa jabal abi qubays ɗaya kenan ɗayan kuma qaiqan yawa to sune guda biyu qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace bal duba ku ga shugaban da'awa wanda yafi kowa iya wa'azi a duniya ba a cin jaransa a wa'azi duk abin da yayi ba tsoro bane bal sai yace bal arju an yukhrij Allah azza wa jalla min aslabihim man ya'budu Allah azza wa jalla wahdahu la yushriku bihi shay'a sai yace a ya lesu karfe musu yanzu ka duba gani mutumin da aka yi ma wannan irin abu ba yayi tafiya da wannan tsawo ga yunwa ga cin mutunci ga zagi ga jifa an sare shi an dake shi an ji masa ciwo takalmin sai cika da jini in kai ne tsakani da Allah aka zo aka ce ga dama ta zo maka kawai a kashe mutanen garin nan me zaka ce lokacin faranka a bata yake yanzu nan ka dawo ba sai da aka bari kai sati biyu ka dan sace ka huce ba a ce misali ga ko misali a ce shugaban ya an aiko gaba ɗaya a kame mutanen garin amma ba a ce a kashe su ba a kame su gaba ɗaya sai ka ce ya kamata a bar su a dan hura su ko gaji ma da mutane ce kwarai ku to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi ya kamata dama mu rika koyi da shi wajen duk abin da muke na da'awa duk abin da aka gaya maka na zagi na cin mutunci da an zagi wane ne an ci maka mutunci wallahi ka kwantar da hankalinka addinin nan na Allah ne kai ka kira mutane ka gaya musu ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata in hankalinka ya zama daidai irin na mai hauka ai kuma ba za a ga waye da gaskiya ba ko ba haka bane yawa amma ko in ka nutsu an ci ma mutunci an kore ka daga gida an yi menene matukar abin da za a faɗa shi ne a ce wannan matsorashi ne shikenan abin da za a faɗa fa ba wani abu da zai same ka banda wannan to ka kwantar da hankalinka babban abin da za ka yi in ka zo addu'ar da kake tsakaninka da Ubangiji a sallar dare da sauransu roki Ubangiji nan ya shiryar da mai wancan irin abubuwa shikenan in ya shiryar da shi ya ce la ilaha illallah ko ya shiryar zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba ka tana ta kare ba kuma an kara yawa an kara karfi amma in zagi ne kai ma kai zagi in duka ne kai ma kai duka shikenan sai a rasa waye ne kuma mai gaskiya a shi waye ya fahimci addinin yadda ya kamata yawa to a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bal ba a kar ai haka mala'ikan duwatsu ko ma kai hutawarka abinda nake fata shine Allah madaukaki ya fitar daga tsatsan waɗannan bayin Allah Allah ya fitar da wanda zai bauta wa Allah shi kadai bai shirka tare da shi ba shine babban abin da nake so kun ga ashe kullun babban sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganar nan ta tauhidi kuma sannan addinin nan da yake gaba ba maganar shi abin da ya shafe shi ba tare da cewa mu dangane da mu abin da ya shafe shi ko mutuncin sa aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu agumu babban abu ne shi yasa duk mutumin da ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa menene fita daga addini ridda in ana hukuncin shari'a kuma hukuncin sa shari'a ta kama shi ta kashe shi Allah madauki kyauta sai ce wa fi hadha aljawabi alladhi adla bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace wannan amsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa mala'ikan nan tatajalla shakhsiyatuhu al-fazza za mu fahimci shakhsiyar personality manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tunanin sa mutum ne wato yadda Bahaushe yake cewa kai wani babban mutum ne ka san aka ce mutum babban mutum ne ma'ana hankalinsa tunaninsa mai girma ne yana da hangen nesa yana da tunani kafin ya komai ba za a ce karamin mutum ba karamin mutum shine kullun kai masa abu so yake rama ko yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunaninsa na mai babban mutum ne bal an shine shugaban manyan mutane baki daya babu wani babban mutum da ya kai shi la tunani tunani mai kyau da yin abin da ya dace shi annabi ne Allah ne ke saddada tunaninsa da mai maganarsa da duk abin da zai aikata to amma kun ga Allah ne ya bashi dama yayi zabi tsakanin a halaka waɗannan mutane ko kuma a kyale su sai zabi wato a kyale su domin la'alla daga cikin su Allah zai fidda waɗanda za su zo su imani su bauta wa Allah subhanahu wataala kuma abin da ya faru kenan gashi nan suka zo suka yi imanin baki daya da saqif din da waye duk aka sami wato mutane suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce wa ma kana alaihi min al-khuluqil azim la yudriku ghawruhu kuma da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai na halaye manya-manya masu daraja wanda yake ba dama a iya kaiwa ga zurfin su a fahimto yadda suke baki daya. Ma'ana zauri shine zurfin abu, ka iya hango zurfin fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tunani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baka isa ba, baka iya kaiwa ba da kuma irin halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa afaqa rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo watma'anna qalbuhu, wannan ya ci gaba da wancan kissan ne, ya kafa ya kawo mana abin nan maganar Bukhari, wato abin nan sahih Bukhari da aka rawaito da abin da ya faru dangane da duwatsu, sai kuma yake gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo hankalin sa, ya dawo jikin sa shine afaqa watma'anna qalbuhu, kuma zuciyarsa ta nutsu li'ajli hadha an-nafr al-ghaibi, saboda wannan taimako na gaibi. Yanzu wannan abun kawai a ce ya je an masa wancan wulakanci, an masa kaza, an masa kaza, sai Allah ya turo masa mala'ika hadda na duwatsu yana cewa a halaka su, shi yin wannan kawai bai ishe shi ba ƙarfin zuciya? Ai an nuna masa ana tare da shi ko, to wannan abun kawai ya ishe shi, sai dai kawai ba ma sai an halaka su ba, ashe kenan waccan addu'ar da yayi cewa ya Allah in dai ba fushi kai da ni ba, in dai kaza da kaza, an nuna masa ba fushin ake da shi ba. Mun fahimci wannan? Kuma wannan ta fi masa da muhimmanci da daraja da kawo masa ɗaukaka baki ɗaya. To shine sai yake cewa wannan annasrul ghaibi alladhi amadahu Allahu alayhi, wanda Allah madauki ya taimake shi da shi, min fawqi sab'i samawatin, daga sammai bakwai, wannan abin ya fi komai. Thumma taqaddama fi tariqi makkata, sannan ya ci gaba da tafiya zuwa hanyar Makka, hatta balagha wadi Nakhla, har ya zo wani wuri ana ce masa wadi Nakhla. Wadi yana da yawa a ƙasashen Larabawa, saboda duk garin da yake da duwatsu. Asalin wadi dama shi ne kwarin da za ka gani tsakanin dutse da dutse, shi ake ce ma wadi. Yauwa, za ka ga tun da gari mai duwatsu ne, to da in ka bar wannan dutsen, kafin ka je gun wannan dutsen, dan kwarin nan aka yan gidaje, nan aka sami abin nan makiyaya, a kawo dabbobi su ci abinci, nan ruwa kan taru a zo a sha. Yauwa, to kuma kowanne da irin sunan da suke bashi, wannan wadi kaza, wannan wadi kaza, wannan wadi kaza. To akwai wadi Nakhla da ya zo wannan wuri, aqama fihi ayyaman, ya zo na ya huta yan kwanaki sallallahu alaihi wasallam. Wa fi wadi Nakhla mawdi'ani yasluhani lil iqama, a wannan wuri a wadi Nakhla din nan akwai wurare guda biyu da suka cancanci sun dace mutum ya iya zama ya huta, shine as-sailul kabir wa az-zaima, wuri guda biyun nan ɗayan su ne as-sailul kabir, ɗayan kuma az-zaima, sunan wurare ne. Lima bihima min al-ma'i wal khasr, saboda wuri ne da yake akwai ruwa kuma sannan ya dace da noma, shine al-khasr, fata wuri ne. Wa lam taqif ala masdarin bi'ain mawdi'i iqamatihi sallallahu alaihi wasallam, ai wa lam naqif, kai malam mai rubutu ne yake cewa har yanzu bincike na da nayi, mun san wannan bawan Allah da ya rubuta wannan littafin, shi yasa yake da muhimmanci. Na gaya mana asalin abin da yasa ya rubuta littafin, ya rubuta shi ne don me? Kun manta? Shekara ɗaya da wani abu ko? Yawwa, wani competition da aka yi na rubutu a kan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma lokacin da yake ya yi karatu a can, mutumin India ne. Sai duk wuraren nan da ya faɗa, ya ce mafi yawansu ya je ya taka da kansu sai da ya ga wuraren, ya je ya ga yadda gun yake, an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a nan, to ya je ya ga gun, to shine sai yake cewa wa lam naqis, ni mu ya kawo wannan mu yake nufi, ma'ana bamu samu ala masdarin, ko bamu samu wani wuri ko wani littafi da ya ayyana mana mawdu'i iqamatihi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyana mana bitta'ayin, yace ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ba, a littafan sira gaba ɗaya kafin shi yace bai gani ba, haka nan kuma tunda bai samu wurin ba, ashe kaga kenan bai samu ya ga inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna din a tsakanin waɗannan wurare biyu ba, amma dai a wadi Nakhla ne, a wadi Nakhla wannan gu ne, wannan as-sailul kabir ne ko az-zaima, mun fahimci ne, ma'ana dai ba a samu inda aka ayyana wannan wuri bane. Tayyib, ina ga sai mu tsaya a nan, saboda kissar da za ta zo mana gaba shine a inda yake nan din Allah madaukaki ya ba da dama abin nan aljanu suka saurari karatunsa lokacin yana sallah, har suka musulunta suka je suna wa'azi, wannan sabuwar kissa ce, sai mu bata insha Allah mako na gaba sai mu tashi akan ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja, mu kuma ba mu ikon koyi da shi a duk abubuwan da ya ɗauka na matakai, na maganganu, na ayyuka, dangane da da'awarsa da ayyukansa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi